sallallahu alaihi alihi wa sallama na da shekarar 1438 daidai da 24 ga watan Disamba shekarar miladiya ta 2016. Wannan shine kasad na 103 daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun littafin Zadul Ma'adi fi Hadi Khairul Ibad wallafar al-Imam al-Muhaddis al-Mufassir al-Faqih Abu Abdullah Muhammad ibn Abi Bakr al-Zura'i al-Dimashqi wanda aka fi sani da suna Ibn Qayyim al-Jawziyya Sheikh al-Islam al-Thani Allah ubangiji ya gafarta masa. Littafin Zadul Ma'adi mawsu'a ce ta tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama. Littafi ne na komai da ruwanka dangane da tafarkin rayuwa da manhaji da tsarin al'amuran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama da yadda yake gudanar da dukkanin al'amuransa. Malamai na jinjina ga Ibn Qayyim saboda ainihin wato wannan bujumin aiki da yayi da yadda ya tattara shi musamman saboda lura da cewa ya rubuta littafin alhalin yana nesa da littafin shi inda yake tafi aikin hajji a kasar Makka. Allah ya saka mishi da alkhairi. Zamu tashi inda yace faslun wa kana min hadihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama isqatul qada'i amman akala wa shariba nasiyan. Na daga cikin tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama manzon Allah ya dauke wato ramuwa ga mutumin da ya ci wani abu ko ya sha wani abu da mantuwa cikin Ramadana. Wa inna Allaha wa anna Allaha subhanahu wallazi at'amahu wa saqahu. Kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kantar da cewa wannan mutumi da ya ci wani abu to Allah ubangiji shine ya ciyar da shi kuma shi ya shayar da shi. Falaysa hadha al-aklu wash-shurbu yudafu ilayhi. Dan haka wannan ci da sha din ba a danganta shi ga mutumin, ba a hukunta shi da shi. Fayuftiru bihi, ballantana a ce azumin shi ya kare. Fa inna ma yuftiru bima fa'alahu, ana danganta karyewa azumi ne idan mutum ya aikata da kanshi. Wa hadha bi manzilati aklatin wa shurbi aklihi wa shurbihi fi nawmihi, wannan cin abincin da yayi da shan abin shan da yayi yayi kama da a ce mutum ne yayi mafarki da azumi da rana yana kwance baccin rana sai ya ganshi yana cin abinci ko yana sha, wannan bai tasiri wajen kare azumin shi ba. Illa taklifa bi fi'lin na'imi, domin ba a yin hukunci na shari'a da abin da ya faru a cikin bacci. Wala bi fi'lin nasi, hakanan kuma ba a yin hukunci da abin da mutum ya manta. Saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya riga ya bada bayani akan cewa Allah ya dauke ma al'ummarsa ire-iren waɗannan abubuwa, al-khata wan nisyan wa mastakruhu alayhi, kamar yadda Allah ya faɗa kararar cewa a cikin ƙarshen suratul baqara kenan ko la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Jama'a wannan shine tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da mutumin da ya ci ko ya sha da azumin Ramadana da mantuwa. Idan ba a Ramadana bane sahihiyar magana azumin shi ya kare. Saboda akwai lafazi da yazo a cikin littafin al-Imam al-Hakim an-Naisaburi da yazo da lafazin man akala aw shariba fi Ramadana nasiya. Wannan maganganu ne dai malamai suka tattauna akai dangane da wannan mas'ala. Kuma akwai maganganu da dama da malamai suka yi musamman Malikiya waɗanda su ba sa ɗaukan wannan hadisi, suna tafiya akan ka'ida ta ainihin saddu zari'a da ire-iren abubuwan da suka hana su ɗaukan wannan hadisi. Amma babban malami ma ba Maliki, al-Imam al-Qurtubi a cikin tafsirinsa bayan da ya kakkawo maganganun su karkashin fasarar fadan Allah wa hilla lakum laylatal siyami rafasu ila nisaikum, ya kawo maganganun Malikiya da karke yace a abinda ya dace a tafi zuwa ga hadisin. Abinda kuma muke cewa kenan hadisin shine hujja wanda ya tabbatar da babu komai ga mutumin da ya haka. Yan uwa masu albarka za su iya komawa su duba da tafai da dama daga cikin tafan musulunci waɗanda suka yi maganganu akan waɗannan mas'alolin, kamar littafin I'lamul Muwaqqi'in 'an Rabbil Alamin na shi Ibnul Qayyim din karkashin inda yake magana akan ainihin wato ka'idoji na kiyasi da tabbatar da cewa akwai kiyasi, ya kawo magana akan munasabar da ke cikin wannan hadisi dangane da ainihin kiyasi da yayi irin wanda yayi anan game da masu bacci. Haka al-Imam al-Jassas a cikin Ahkamul Qur'an yayi magana akan waɗannan mas'aloli karkashin waɗancan ayoyi na uhilla lakum laylatal siyami ar-rafasu ila nisaikum. Haka littafin Kamalul Mu'lim na sharhin Sahih Muslim da sharhin Imam an-Nawawi na Muslim da kuma ainihin hatta mazhabin Abu Hanifa, jama'a wanda suna daga cikin mazahibu masu karancin aiki da hadisi, su ma fatawarsu suna bada fatawa da wannan hadisi, kamar yadda al-Imam Izzuddin dan Abdul Salami ya kawo a littafin shi mai suna an-nukat iktisari ne tafsirin da yayi na tafsirin al-imamu al-mawardi shi izidin yana da tafsiri mai suna iktisari an-nukat an-nukat na al-imamu al-mawardi kenan ya kawo waɗannan maganganu haka al-imamu ainihin Husaini dan Mas'ud a cikin littafin sharh as-sunna na nashi kenan bagawi kenan haka Ibn Taymiyyah a littafin majmu' al-fatawa mujalladi na 4 duk waɗannan malamai sun tattauna game da ainihin wannan mas'ala a takeice jama'a abin da ya tabbata kenan a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma ana gaya wa ɗan uwa cewa kar mutun yi ganganci sai ce ai ya manta ni wanda duk ya haka to Allah ya sani ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur Allah ya samu dace to kafin mu je da nisa jama'a ko su masail a baya waɗanda nake so mu dan koma mu waiwaye su na farko akwai hadisin da muka karanta dangane da wancan mas'ala ta abu abin nan wannan sahabi da suka bar garin Fustat za su je Iskandariya sai ya kawo da lafazin falan ma da nauna min marsaha wasu kuma annasu nuskhat falan ma da fa'ana to gaskiya a cikin musnad na Imam Ahmad wanda daga nan ne shi malamin ya dauko abin da yake a wajen shine falan ma da fa'ana din falan ma da fa'ana yayin da muka ainihin wato aka bar mina din kenan da fa'ana san da motar kuka ci jirgin kasan jirgin ruwa din ya tashi wannan na daya kenan na biyu kuma akwai wata mas'ala da aka yi magana har ila yau dangane da ainihin wato hadisin abin nan addu'an shan ruwa da ake cewa afara menene ibtalatul uruqu wa sabata al-ajru insha Allah ta'ala lafazin ta'ala shi ma babu shi a cikin riwayar Abu Dawuda wanda shi malamin ya dauko daga wajen amma ya zo da wani lafazi insha Allah azza wa jalla a lafazin da al-imam ainihin at-tabarani ya fitar a cikin kitabud du'a ina fata mun gane abin da ya tabbata a cikin dukkanin nuskokin shine insha Allah din kawai babu ƙarin lafazin ta'ala wanda kuma aka samu wani ƙari to ƙarin ba ta'ala din bane ƙarin ya zo ne da azza wa jalla wallahu ta'ala a'lam sai mas'alar da wani dan uwa ya tumbuko ta bayan da muka tashi a karatu anan wanda da kawai mun wuce akan ta ne ba tare da an yi mata wani dabdala ba ita ce mas'ala game da da aka ce idan mutun ya wayi gari da ainihin wato azumi kuma ya wayi gari da janaba babu komai akwai hadisai da suka zo wanda kuma suke nuna akwai matsala kuma hadisan nan ingantattu ne to amma saboda a fiqihance an kwana akan cewa babu matsala shine karshen karatu cewa wancan mansukhi ne amma kuma tunda dan uwa ya taso da wannan magana sai na ga dacewa mu dan waiwaye ta dan ta warware watakila wani ma da zai ji a nesa ko daga baya ta yi yana da irin wannan ainihin abin nan din irin wannan tunanin ko kuma ya karanta matsala a wani waje da haka gaba gare ni nan littafin tafsiri ne na al-Imam Ibn Kathir al-Dimashqi tafsirin al-Qur'ani wannan mujallad na 1 ne a ainihin bugu na darul afaq al-arabiyya wanda suka buga shi a ainihin shekara ta 2006 darul afaq al-arabiyya gashi daga shafi na 221 cikin suratul baqara karkashin tafsirin fadin Allah uhilla lakum laylatas siyami rafath ila nisaikum gashi inda al-imamu ibnu kathirin yace mas'alatun ga wata matsala wa man ja'ala wa min ja'alihi ta'ala al-fajr ghayatan li ibahati al-jima'i wa at-ta'ami wa ash-sharabi liman arada as-siyama yustadallu ala annahu man asbaha junuban falyaghtasil wa liyasum sawmahu wa la haraja alayhi sanyawa da Allah yayi cewa idan wato matuƙa game da barin cin abinci da jima'i da shan ruwa ga wanda ya niyya azumi shine zuwa asuba cewa da yi wakulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyad min al-khaytil aswad min al-fajr ita yake ishara to wannan yana nuna halastin mutum ya ci ya sha ya duk abin da yake so in ya wayi gari da janaba asuba tayi sai ya wanka ya ci gaba da azumin shi babu laifi akan shi wa hadha madhhabul a'immatil arba'a wa jumhurul ulama'i salafan wa kharafan wannan shine madhhabin malamai hudu gaba dayan su Abu Hanifa Malik da Shafi'i da Ahmad da sauran malaman da na baya lima rawahu al-Bukhari wa Muslim, saboda riwayar Bukhari da Muslim min hadisi Aisha wa Ummu Salama radiyallahu anhuma annahuma qalat kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusbihu junuban janab junuban min jima'in ghairi ihtilamin thumma la yaghtasilu wa yasumu wa fi hadisi Ummu Salamata indahuma. Wannan hadisi da muka ji a baya ko cewa da suke manzo Allah yana wayan gari da janaba ba ta mafarki ba ta ainihin saduwa da iyali kuma sai ya wanka ya azumi. Sannan a riwayar Ummu Salama Bukhari da Muslim suka ruwaito cewa thumma la yuftiru wa la yaqdi, sannan baya shan ruwa kuma baya biyan wannan azumi. Wa fi sahih Muslim an Aisha anna rajulan qala ya rasulullah tudrikuni as-salatu wa ana junubun fa asum, sallah tana riskata ta asuba ina da janaba ko na yi azumi. Fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sai manzon Allah ya ce wa ana tudrikuni as-salatu wa ana junubun fa asum, to ni ma ina yin haka sallar asuba na riskata da janaba kuma na kan yi azumi. Fa qala, sai mutumin ya ce lasta mithlana, ai kai ba irin mu bane ya rasulullah. Fa qad ghafara Allah laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhara, kai ba ka da matsala, Allah ya gafarta maka zunubanka na baya da waɗanda suke sun rigaye. Fa qala wallahi inni la arju an akuna akhshakum lillahi wa a'lamakum bima attaqa, yace ina fata wallahi na zama nafi ku jin tsoron Allah kuma nafi ku sanin abinda shine da'ar Allah. Fa amma alhadithu alladhi rawahu al-imam Ahmad haddathana Abdul Razzaq amma amrin an Humam an Abi Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, ga hadisin da yake shine muhallil ishkal. Bayan da ya gama kawo wacce sai ya ce wannan hadisi da aka ce annabi ya ce idha nudiya lis salati subhi wa ahdukum junubun, idan aka kira sallar asuba kiran sallah na biyu dayan ku na da janaba a jikin shi daidai wannan lokacin, fala yasum, kada ya azumi yawma idin a wannan ranar. Kaga wannan direct karo da abin da muka jigo, fa innahu hadithun jayyidul isnadi, wannan hadisi ne mai inganci ala shartin shekhaini kamata ra isnadin shi irin na Bukhari da Muslim ne kamar da kake gani, Abdul Razzaq daga Ma'amaru daga Hammam daga Abu Huraira, isnadi ne ala shartin shekhaini da kake gani. Wannan ina yake ne usadan nan da yaso ba ko ya tsokano wannan matsala ka kuma ya tafe shi. Wa huwa fi sahihaini an Abi Hurairata, yana ma da riwaya a cikin Bukhari da Muslim daga Abu Huraira wa anil Fadl ibn Abbas an an-Nabi sallallahu alaihi wasallam wa fi sunan an-Nasa'i anhu an Usama ibn Zaid wal Fadl ibn Abbas wa lam yarfa'ahu, a wannan riwayan Fadl dan Abbas bai ce daga manzon Allah ba. Fa min al-ulama man allala hadha al-hadith bi hadha, wasu suka ce ai hadisin mawqufi ne ba marfu'i bane. Wa minhum man dhahaba ilayhi, wasu kuma suka bada fatawa da shi. Wa yuhka hadha an Abi Hurairata wa Salim wa Ata'in wa Hisham ibn Urwa wal Hasan al-Basri, duk waɗannan malaman fatawa su kenan, Abu Huraira da Salimu da Ata'u da Hisham dan Urwa da Malam Hasan al-Basri. Wa minhum man dhahaba ila tafrika baina an yusbiha junuban na'iman fala alayhi, akwai wanda kuma suka babbace cewa wanda ya wayi gari da janaba amma daidai lokacin da aka kira sallan yana bacci ne to bai da matsala. Suka ce li hadisi Aisha wa Ummu Salama aw mukhtaran, ko kuma wanda da gangan ya idan shi biyu ya bari har aka kira sallah bai yi wanka ba, suka ce wannan fala sauma lahu, kada ya azumi, azumin shi bai ba. Li hadisi Abi Huraira, dan wannan hadisin na Abu Huraira, yuhka hadha an Urwa wa Tawus wal Hasan, Urwatu dan Zubairu da Tawus da Hasan al-Basri su suka bada wannan fatawa ta rarrabewa tsakanin wanda ya bacci da wanda yake idan sa biyu. Wa minhum man farraqa bayna al-fardi fayutimmuhu fayaqdihi, da wanda suka ce idan farilla ne zai yi azumin amma sai ya rama wani kai ya ci abinci da rana amma ana bin shi daya. Wa amman naflu fala yadurruhu, suka ce in nafula ne babu matsala. Rawahu Thawri an Mansur, Thawri ya ruwaito wannan daga Mansur an Ibrahim an-Nakhai daga Malam Ibrahim an-Nakhai, wa huwa riwayatun an al-Hasan al-Basri aidan, Hasan al-Basri ma ya bada wannan fatawar. Wa minhum man idda'a naskha hadisi Abi Huraira, wasu kuma suka ce hadisin Abu Huraira mansukhi ne bi hadisi Aisha wa Ummu Salama, walakin la tarikha ma'a, Ibn Kathir yace amma waɗannan da suka ce an share shi ba su da tarihi. Wadda Ibn Hazm annahu mansukhun bi hadhihi al-ayat, Ibn Hazm yace ayace ta soke hadisin, wa huwa ba'idun aidan, wannan magana ce mai nisa kwarai, illa tarikha, dan babu wani tarihi, bal adh-dhahiru min at-tarikhi khilafuhu, in ma za a kalli tarihin to akasin haka za a ce hadisin ya rage wa aya fadi sai ya ce wa minhum man hamala hadisa abi huraira ala nafil kamali wasu kuma suka ce hadisin abu huraira yana nufin kore cikan lada ne fala sauma lahu bai da azumi cikakke li hadisi aisha wa ummu salama addallaini alal jawazi dan hadisin ummu salama da aisha suna nuna halaccin yin haka aikace wa hadhal maslak wannan na karkin cewa wanda ya wayi gari yana da janaba yayi azumi to ya rage wa azumin shi falala ko yace shi yana ganin wannan aqrabul aqwali yafi kusa da gaskiya wa ajma'iha kuma yafi tattara ainihin hujjojin gaba daya wallahu a'lam kuma kun ji bune kasina ai wannan ya ƙara rikita mutane ne ko ya kawo rikici ba gangani ba to shi yasa sai muka ce bari mu nemo Ibn Hajar ya ƙara warware mana wannan mas'ala jama'a photocopy da ke hannunku shine photocopy wajen bayan da muka ji daga Ibn Kathir sai Ibn Hajar a cikin Fathul Bari wannan mujalladi na ainihin wato hudu ne a bugun Daru Al Hadith na ƙasar Al Qahira sun buga wannan bugu a 1998 kamar shekara 20 da suka wuce kenan ko gashi a inda al-Imam al-Bukhari yace babu sa'imi yusbihu junuban babun da ke bayani akan hukuncin mai azumi ya wayi gari da janaba akwai azumin ko babu shi bai fada ba yace Ibn Hajar yace qauluhu babu sa'imi yusbihu junuban ai hal yasihhu sawmuhu am aula shin azumin ya inganta ko bai inganta ba wa hal yufarraqu bainal amidi wan nasi shin za a bambance tsakanin wanda yi janaba da gangan ya batta har asuba ta yi wannasi ko kuma wanda ya manta au bainal fardi wa tatawwi ko akwai bambanci tsakanin farilla da tatawwi irin bambance-bambancen da muka ji Ibn Kathir na so ya kawo wa fi kulli zalika khilafun lis-salafi akwai sabani duka akan wannan a gun malaman magabata wal jumhur alal jawazi mutlaqa amma mafi yawan malamai sun tafi akan halasci gaba daya wallahu a'lam Allah ya fi sanin daidai sai yace haddathana abdullah ibn maslama am malik an sumayy maula abi bakr ibn abdurrahman ibn al harith ibn hisham ibn al mughira annahu sami'a aba bakr ibn abdurrahman qala malam bukhari imam al muhaddithin ya kawo isnadi daga malam abdullah dan maslama al qanadi babban malami daga cikin malaman imam al bukhari bukhari da muslim da abu dauda dukkaninsu sun yi karatu kuma sun ruwaito hadisai daga wannan malami an ce ya shekara 30 dindi yana koyan hadisi a gun maliku babban malami ne mai wali ne mujabu da'awa haka suka fara cikin tarihinsa da can baya karantar da hadisi kwata-kwata baya malanta duniyar shi kawai yake ci zahabi ya bada labari cewa wata rana ya kwanta bacci kawai sai mafarki an zo an yi tashin kiyama sai kawai aka sanarwa aka ce malaman hadisi su tashi tafi aljanna kawai sai miki aka ce zauna kai kana koyar da hadisi ne mala'iku suka ce kuma ya zauna ka gona bai bukatar fasara ko to tun da gari ya waye shikenan sai kawai makaranta har ma ya zama ɗalibai har wulaƙanci suke mishi ya ce ku zo mu karatu da safe su ce a muna gunwa ne ku zo bayan azhar su ce a muna gunwa ne to bayan la'asar fa sai ba mu da lokaci sai ku faɗi duk lokacin da kuke so Allah ya gafarta mishi babban malami ne zama daga cikin malaman hadisi ya rasu hijira da shekara 221 ko da biyu insha Allah a takeice malam Abdullahi dan Maslama kenan sun taba yin fada da shu'uba shu'uba ya kore shi a makaranta saboda ya taba shiga gida ko babu sallama kamar da wutar waye tace ya ga shu'uba a kwade yana sa kaya yace wani irin rashin hankali ne wannan kai baka da hankali ne sai ya kore shi kun shu'uba baya barin takwana jama'a in ka karanta da shi baya barin takwana yakan je makarantar mutum ya je zauna ya ji karatunka in ya ji baka iya ba sai ya nike ce maka ka ganka wallahi kan na ƙara jin labarin ka koyar da hadisi idan ka ƙara wallahi zan kai karar ka za a kama ka haka yake mutum makaranta makaranta ba shi da wasa haka sai idan almajiri ya zo makarantar shi ya bara sai ya ce to ba za a yi hadisi ba sai kun hada mai kaza sai an hada wa almajirin ko kuma wani ya dauki alƙawarin za a kawo wa almajirin kuɗin da yake bukata sannan za a yi hadisi in ba haka ba an tashi kawai a ce mun ne muka tare nan wani yace jama'a a taimaka mini ba ni da na abinci a ce to a taimaka mishi ko kuma babu karatu yau haka shi uba yake baya barin takwana Allah ya gafarta musu gaba daya wannan malami na Imam al-Bukhari yace daga ainihin Sumayyu maula Abi Bakr ibn Abdurrahman bararren bawan Abubakar dan Abdurrahman dan Harith dan Hisham dan Mugira. Wannan bararren bawa yace ya ji daga mai gidan nashi Ababakar ibn Abdurrahman din ko Abubakar yace kuntu ana wa abi da ni da babana waye baban shi kenan yanzu shine Al Harith dan Hisham dakhalna ala Aisha wa Ummu Salama mun taba shiga gidan Aisha da Ummu Salama Allah ya kara musu yadda hawwala sanad Bukhari yake juye isnadi yace kala haddathana Abu Yamani kala akhbarna Shu'aib عن الزهري قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن أباه عبد الرحمن أخبر مروان كذا قال كو وني إسناري ون كرن دجا أبو اليماني شيني الحكم بن نافع الحمصي كنا ببما لمن حديثي ون دجا بعد يا ما لمن حديثي دك جماعة سورة حديثنش anci ya taba zuwa Madina zai koyi karatu a gun Imam Malik da zai ga Imam Malik cikin daula ya ga falan shi an gyara shi an mai suminti komai ya ji irin na alhazan birni sai ya ce wannan ai ba halin malamai bane wannan halin yan duniya ne yayi ko sai ya tafi shi da kanshi yake cewa yayi nadama wannan katubar da yayi saboda yayi asara ilimi da yawa da kanshi yake cewa na kyalan Maliku saboda nayi tunanin malamin duniya ne amma nayi nadama da asara da kai ustadai su dinga bi a hankali dan kai wani zafin kan da kanka zaka zo kana jin nadama shi zafin kai ne kawai dan ya saba da malaman garin su mutsumutsi yake ganin su wataƙila ko kuma cewa dama malami lahira kawai yake jira amma da yanzu sai ga Maliku malami amma kuma gashi duniya ta shimfudu komai ya ji ba irin shu'uba din can ba shu'uba din can aka ce in ya ka a jikin shi to ƙasa ne ke tashi inda ka san ka taba jikin bulan ƙasa saboda datti ba yi da kuɗi ko baya sana'a komai yakan ce wa malamai da dalibai ku tashi ku je ku sana'a ni ina da wasu ƴan uwa ne guda biyu da suka dauke min rayuwata yana da wasu ƴan uwan shi guda biyu ƴan kasuwa masu ainihin kasuwancin canjin kudade haka da suke a wancan lokacin to su suke da mashi bukatun rayuwar shi kifafan gurgurda abin da yake bukata sai dinga koran dalibai ce ku je ku nemi sana'a kar ku biye mini ni ina da hanyar samun abinci na to da haka a cikin talauci yake Maliku ko Allah ya mishi wadata Abu Yamani da yazo ya ga wannan sai ya ce shi ba zai saurari karatu a gun wannan malamin ba sai ya tafi abin shi daga baya yazo yana da dama akan wannan ainihin kuskuren da ya Allah ya gafarta musu gaba daya shekara guda suka rasu da Abu Yamani da ainihin al-Imam Abdullah ibn Maslama dukkanin su malaman Bukhari ne ko shi wannan isnadin yace an gaya wa ainihin Hisham al-Harith dan Hisham ko Abubakar dan Abdurrahman dan al-Harith dan Hisham yace baban shi Abdurrahman akhbara Marwana ya baiwa sarkin Madina na wannan zamanin Marwanu dan Hakam daya daga cikin halifofin Banu Umayya din nan daga cikin wanda suka samu suka kwace mulki bayan an danyi tatabirza haka wanda aka ce shi ya kashe Talhatu ranan Siffina ko ranan Jamal Amin to yace da ya bashi labarin cewa da Aisha da Ummu Salama akhbaratahu su sun gaya wa shi Abdurrahman din cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cewa manzon Allah kana yudrikuhu alfajr alfajr na riskashi wa huwa junubun min ahli na da janaba wanda ya samu sakamakon kwanciya da iyalansa thumma yaghtasilu wa yasum duk da haka sai ya wanka kuma ya azumi wa qala marwan nan da nan sai marwan yace da Abdurrahman ibn al-Harith yace da Abdurrahman uqsimu billahi la taqra anna biha aba huraira na rantsa maka da Allah dole ka je ka kwankwasa gidan Abu Huraira ka ga mishi wannan magana dan fatawashi ta saba wannan wa marwan yawma idin ala al-Madina lokacin marwan yana gwamna a Madina a zamanin Bani Umayya yana gwamna a Madina qala Abu Huraira fa qala Abu Bakr sai Abu Bakr yace fakari hadhalika Abdurrahman sai Abdurrahman ya ji kyamar kai ya je gun mallam Abu Huraira ya je gumishi da irin wannan galati ko ya je ya ce zai kure shi ko wani makamanci haka thumma qudira lana an natami'a bi dhul hulaifa wata rana kuma sai muka gamu Allah ya kaddara mana gamuwa a dhul hulaifa miqatin Madina wa kanat li Abi Huraira ta hunalika ardun Abu Huraira na da gona ba wai ya je daukan harama Umar bane fa qala Abdurrahman li Abi Huraira inni dhakirul laka amran zan gaya maka wata magana Allah shi gafarta malam walaula marwanu aqsama alayya fihi lam azkurhu laka ba dan marwanu sarki da ya rantse da Allah sai na zo na faɗi wannan magana ba da bazan faɗa maka ita ba fadhakara qawla Aishata wa Ummi Salama, sai ya ga mishi zancan Aisha da Ummu Salama. Faqala, sai Abu Huraira yace kadhalika haddathani al-Fadl ibn Abbas, to yadda kaji ina fadan waccan fatawar, ni ma Fadl dan Abbas ne ya ga mini. Wa hunna a'lam, amma matan gidan manzon Allah sun fi kowa sanin wannan kabiyar, shine saboda mas'ala ce ta shafe su kai tsaye. Yanzu Abu Huraira malami ne na kwarai kenan, da in ya gane kuskuren shi nan take kawai zai karba, malami ne na kwarai bai wata jayayya ba. Wannan daga cikin falalan malaman magabata, nan take yace to su suka fi sani, domin abu ne da ya shafe su. A ka'idar tarjihi kuma ana rajjaha maganar wanda ya zama waqi'a ta shafe shi fiye da wanda kawai mujarradin riwaya ne. Duk abin da ya shafi gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, to maganganun matan shi suna da karfi kwarai wajen tarjihi fiye da maganganun sauran sahabbai. Kamar Ibnu Abbas ne da suka yi sabani da ainihin matar da ita aka aura, Maimuna ko, yace an aure ta cikin harami, ita kuma tace ba cikin harami bane. To kaga maganar ta fi tashi inganci. Haka maganganu ire-iren waɗannan suna nan da yawa a cikin fiqhu. Ta hanyar tarjihi za a duba wanda ke da alaka da mas'alar, fiqhunta ke da alaka da shi kai tsaye, sai a karkata zuwa gare shi. Qala Hammam wa ibn Abdullah ibn Umara an Abi Hurairata kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam ya'muru bil fitri, sai malam Bukhari yace shi kuma Hammam da Abdullah da dan gidan Abdullah dan Umar su ko sun ruwaito cewa ne Abu Huraira yace annabi ne yace a sharuwa, kamar shine yanzu kenan da isnadin kai tsaye. Wal awwalu asnad, amma na farkon yafi inganci, wanda aka ce magana Fadl dan Abbas ne ko fatawarsa ce. To jama'a za ku gani a cikin photocopying da aka bayar maganganu ne da yawa, ga su nan burjik wajen shafi goma, amma za mu dan rairaya ne. Wanda ya samu sai ya je ya karanta Fathul Bari, kusan kowa na da shi, gama garin littafi ne, sai ka je ka duba daidai wajen, sai ka bi sai ka karanta a natse, sai ya gama sa'ilu din. Da haka za mu dan sauka ƙasa inda ya ce qala al-Qurtubi fi hadha fa'idatani ihdahuma annahu kana yujami'u fi ramadana wa yu'akhiru al-ghusla ila ba'd tulu'il fajr bayanan lil jawazi. Al-Imam al-Qurtubi mai ainihin wato sharhin Muslim yace wannan na nuna fa'ida guda biyu. Ta farko halastin tarawa da mata cikin dare a watan Ramadana, da kuma jinkirta wanka har sai bayan al-fajr ya fito, don nuna halasci. Wasani anna zalika kana min jima'in la min ihtilami, cewa wannan da ya faru da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faru ne ta hanyar kwanciyar aure ba mafarki bane. Li'annahu kana la yahtalimu, dan manzon Allah baya irin wannan mafarkin da maza suke yi. Idil ihtilamu min ash-shaytan, dan irin wannan mafarkin daga shedan yake zuwa. Wa huwa ma'sumun minhu, shi ko annabi alaihi salatu wasalam Allah ya tsare shi daga irin wannan mafarkin wanda ainihin maza suke yi, mafarkin balagai. Qult, a can gaba bayan da yayi maganganu akan isnadojin da riwayoyin da kaza ya kakkawo su, wanda ba su ne abin da yanzu muke so mu tattauna akai ba, mun fi damuwa da fiqhun da ke cikin hadisin. To inda ya magana akan cewa wal awwalu asnadu dinnan, sai ya ce qultu ni Ibn Hajar sai na ce wallazi yadhharu li anna murad al bukhari anna riwayat al ula aqwa isnada, abinda ke bayyana gare ni Bukhari na nufin ne cewa riwayar farko tafi karfin isnadi. Wa hiya min haythu rujhani kadhalika, in an zo wajen tarjihi ma tafi karfi. Li anna haditha Aishata wa Ummi Salamata fi zalika jaa anhuma min turqin kathiratin jiddan bi ma'anan wahid, saboda hadisin Aisha da Ummu Salama ya zo daga gare su ta hanyoyi daban-daban, bi ma'anan wahidin, da ma'ana guda, ma'ana halalci din. Hatta qala Ibn Abdul Barr innahu sahha wa tawatara, har Ibn Abdul Barr yake cewa wannan magana ta inganta kuma mutawatira ce. Wa amma Abu Huraira fa aktharu riwayati anhu annahu kana yufti bihi, mafi yawan riwayoyi suna nuna cewa yana bada fatawa ne akan haka. Wa jaa anhu min tariqi hadaini annahu kana yarfa'uhu ila an-nabi sallallahu alaihi wa sallam, ya zo ta hanyar waɗannan mutanen guda biyu ne kadai cewa Abu Huraira na raffa a hadisin zuwa ga manzon Allah. Wa kadhalika wa qa'a fi riwayati Ma'mar an az-Zuhri an Abi Bakr ibn Abd ar-Rahman samitu Abu Hurairata yaqulu qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa dhakarahu, wannan riwaya ainihin Ma'mar din kenan. Akhrajahu Abd ar-Razzaq, Abd ar-Razzaq yaftar da ita kamar yadda muka ji a cikin littafin tafsirin binnan Ibn Kathir. Wa lin-Nasa'i min tariqi Ikrima an Khalid an Abi Bakr ibn Abd ar-Rahman qala, yace balaga Marwan anna Aba Hurairata yuhaddithu ar-rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa zakarahu. Labari ne iski Marwan dan Hakam cewa Abu Huraira na bada wannan labarin daga manzon Allah, sai ambaci riwaya. Walahu min tariqil maqburi qala ba'athat Aisha ila Abi Huraira la tuhaddith bi hadha ar-rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cewa Aisha ta aika wa da Abu Huraira sako cewa ya daina bada wannan hadisin daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wali Ahmad min tariqi Abdullah ibn Umar adna amri al-Qari samitu Abu Huraira ta yaqulu, ta hanyar kuma Imam Ahmad ta wajen Abdullah dan Amru al-Qari cewa Abu Huraira an ji yana cewa wa rabbi hadhal baiti ma ana qultu man adraka subha wa huwa junubun fala yasu, yace na rantsa da Allah ubangijin wannan daki na Ka'aba ba ni na faɗi wannan magana ba, Muhammadun wa rabbil Ka'abati qalu, annabi Muhammad ne ya faɗa na rantsa da Allah, inji Abu Huraira. Lakin bayna abu bayyana Abu Huraira ta kama ma ba annahu lam yasma zalika min annabi sallallahu alaihi wasallam, amma dai Abu Huraira yayi bayanin cewa ba shi yaji annabi ya faɗa ba, shi dai yaji ne bi wasita wa inna ma sami'ahu bi wasati al-fadli wa usama, su suka gaya mishi, amma ya san ba za su yi ƙarya ba, da haka yake rantsewa da Allah ya ce Abu Huraira ya ce annabi ne ya faɗa. To sai gangara ƙasa ya ce na'am qad raja'a Abu Huraira ta anil fatwa بذلك إما للجهان رأي رواية أمي المؤمنين في جواز ذلك صريحة. أبو هريرة يا داود فتوشن يسبو دتابا ينقريش تيوى رواية ستافتاش كارثي على رواية غيرهما بيد رواية وصنص مع ما في رواية غيرهما من الاحتمال ترد أبو هريرة كتكين تير رواية نأينهم يور كذا كو كذا إذ يمكن أن يهمل الأمر بذلك على الاستهبال في غير الفرد, dan za a iya daukan cewa umarnin da ya cewa kar kai haka, kar ka bari janaba ta kai kasu ba, yana nufin ainihin mustahabbi ne ko kuma ba azumin farilla ba. Wa kadhan nahyu, kuma za a iya daukan hani din an saumi zalika al-yawmi game da azumin ranan a cewa imma li'tiqadihi an yakuna khabaru ummayil mu'minina nasikhan li khabari ghayrihima, ko kuma ya zama ya kudurta cewa hadisin su ya soke duk wani hadisi wanda ba nasu. وقد بقي على مقالة أبي هريرة هذه بعض التابعين كما نقله الترمذي, أما أنسى مستابعي سنتبت أكن ونن فتوات أبو هريرة كما يدى الترمذي يكاو, ثم ارتفع ذلك الخلاف أنا ننباين سأول لك كما لم يسان تتتوناوا سيسا بانين يجني, واستقر الإجماع على خلافه, إجماع يتبت أكن سابان ونن فتوات أبو هريرة كما جزم به النووي كما يدى النووي يكاو. وأما ابن دقيق العيد فقال شيكو مالا ابن دقيق سيتي صار ذلك إجماعا, شيوا وندي ويغري دا جنبا تكين أزمي بيدا مسألة يا ويغري يا زم إجماعي أو كل إجماعي كوكما كتي يكما دا إجماعي, لكن من الآخذين بحديث أبي هريرة من فرق بين من تعمد الجنابة وبين من احتلم, سيدي كما وسو da suka yi riko da hadisin Abu Huraira su yi kokari su bambanta tsakanin janabar da mutum yayi ta da gangan da kuma janabar da ta zama ta mafarki ce ta zo mutum ne ba tare da ya tsara ta ba, kama akhrajahu Abdul Razzaq an ibn Uyayna an Hisham ibn Urwa an abihi wa kadha haqahu ibn al-Mundhir an Tawus aidan wa qala ibn Battal huwa ahad qawlay Abi Huraira, ibn Battal yace wannan fatawa ma daya ce daga cikin maganganun Abu Huraira, qultu wa lam yasihha an ibn Hadirin yace amma wannan magana bata tabbata daga Abu Huraira ba, faqad akhraja dhalika ibn al-Mundhir min tariq Abil Mahzam wa huwa da'ifun an Abi Huraira, shine isnadin da raunin sa, wa minhum man qala, wasu kuma suka ce yutimmu sawmahu dhalika al-yawma wa yaqdihi, mutun zai yi azumin amma zai rama, hakahu ibn al-Mundhir an al-Hasan al-Basri wa Salim ibn Abdullah ibn Umar, kamar yadda muka ji a cikin tafsirin Ibn Kathir ko qultu ni malam ibnu Hadirin sai nace wa akhraja Abdul Razzaq an ibnu Jurayd annahu sa'ala Ata an zalika fa qala ikhtalafa Abu Hurairah wa Aisha fa ara an yutimma sawmahu wa yaqdi, aka tambayi malam Ata sai yace Abu Hurairah da Aisha sun yi sabani akai, ni ina ganin mutun yayi azumin kuma ya rama, wa ka annahu lam yathbut indahu ruju'u Abi Hurairah an zalika, kamar ka ce shi Ata bai san Abu Hurairah ya canza fatawa ba, وليس ما ذكره صريحا في ايجاب القضاء, كما ابند ابو هريره يا امبتا بي نونا cewa ya wajabta ramuwa, wana kala ba'd al mutaakhirin an al hasan ibn salih ibn hayy ijab al qada'i aidan, wasu malaman baya sun hakaito daga Hassan dan Saleh cewa ya ce dole arama walladina qalahu at-tahawi anhu istihbabuhu shi ko tahawi abin da ya kawo a cikin mushkilul athar ya kawo ne cewa mustahabbi ne arama wana qalbun abdul barri anhu wa an an-nakhai ijab al-qada'i fi al-fardi wal ijza'i fi at-tatawi sannan haka ibnu abdul barri ya kawo daga imam an-nakhai daga gare shi din cewa ya wajabta lalle arama idan azumin farilla ne amma idan azumin nafila ne babu laifi huwa qali ibn battal wa ibn tini wa an-nawawi wal fakihi wa ghayru wahidin fi naqli hadhihi al-masa'ib mughayaratun fi nisbatiha liqa'ilha wal muta'ammad ma harrat wal mu'tamad ma harrat yace wadannan malaman masu sharhin bukhari dinnan ibnu battal da ainihin ibnu tini da ainihin imamu an-nawawi da al-fakihi da wasu malaman da dama sun samu ainihin canje canje sun ci canza maganganun nan wajen hakaito su wajen danganta su ga masu su magana hasan sai su danganta wa ta'u ta'u su ce ta zuhuri da makamantan su yace amma abin da yake daidai shine abin da na tantance shi anan wana qala al-mawardi anna hadha al-ikhtilafa kulluhu inma huwa fi haqqi al-junubi mawardi ya kawo cewa duk wannan sabanin akan janaba ce wa amma al-muhtalimu fa ajma'u ala annahu yujzi'uhu me mafarki shi azumin shi ya wadata mishi ana magana wanda ya jima'i wa hadha an-naqlu mu'taradun bima rawahu an-nasa'i bi isnadin sahihin an ubaydillahi ابن عبد الله بن عمر انه احتلم ليلا في رمضان فاستيقظ قبل ان يطلع الفجر ثم نام قبل ان يغتسل فلم يستيقظ حتى اصبح قال فاستفتيت ابا هريره فقال افطر ايكتي ابو هريره aka bada labarin cewa ubaydullah dan abdullah dan umar yayi mafarki cikin dare da ramadana ya farka sai koma bacci bai ƙara farkawa ba sai da asuba tayi sai ya tambayi abu huraira fatawa abu huraira ce to ka sha ruwa baka da azumi yau walahu min tariqi muhammad ibn abdurrahman ibn saubana annahu jama'a sami'a abu huraira ta yaqulu man ihtamala min al-layli aw waqa ahlahu thumma adrakahu al-fajr wa lam yaktasil fala yasum wanda ya mafarki cikin dare ko ya kwanta da matar shi cikin dare kari ya sake in ya bari asuba tayi bai wanka ba kada ya azumin wannan wani wa hadha sarihun fi adami at-tafriqa wannan suna nuna fatawar ba ta da bambanci a gunsu Abu Huraira tsakanin mafarki da kuma ainihin jima'i ko ya ta ƙara kawo rikici ga jama'a sai mu gangara ƙasa da yace wa zakar ibn khuzaima anna ba'd al-ulama'i tawahhama anna Abu Hurairata ghalata fi hadha al-hadith thumma radda alayhi bi annahu lam yaghlut bal ahala ala riwayati sadiq wasu malamai da suka yi ƙoƙarin kawo mafita sai suka ce Abu Huraira yayi kuskure a wannan hadisin bai rawaita shi daidai ba wai cewa fal yasum ne ba fala yasum ba haka suka yi ƙoƙarin kawo wannan mafita shine sai da Ibnu Khuzaima ya kawo wannan magana a cikin asai din shi sai mai musu da martani yace a san ba haka bane ya dai ruwaito yace ga wanda ya gaya mishi illa annal khabar mansukhun sai shi Ibnu Khuzaima yace amma hadisin mansukhi ne li anna Allah ta'ala inda ibtida'i fard as-siyam kana mana'a fi layli as-sawmi min al-akli wash-shurbi wal-jima'i domin farkon farlanta azumi kamar yadda kowa ya sani an hana cikin daren watan ramadana an hana cin abinci an hana shan ruwa an hana jima'i ba a da nome inda kai bacci farkon dare ba a sake cin abinci ba a sake yin komai bayan an yi bacci qala yace fa yahtamilu an yakuna khabar al-fadli kana hina idin zai yiwu kenan a ce abinda fadlu dan abbas ke nufi wannan karatun ya faru ne a sanda ake cikin wannan hukuncin cewa wanda ya bacci to babu cin abincin ya farka to haka wanda ya bacci ma babu jima'i bayan ya farka thumma abaha Allahu zalika kullahu ila tulu'il fajr sannan Allah ya saukar da ayar halasta wannan gaba daya har zuwa fitowar asuba fa kana lil mujami an yastamirra ila tulu'i sai ya halasta ga mai tarawa da matar shi ya ci gaba da tarawa da ita har zuwa fitowar alfajr fa ilzamu an yaqa'a igtisaluhu ba'da tulu'il fajr in ya zama ya kai daidai fito alfajr ya tare da matar shi to kaga dole wankan ya zama bayan fito alfajr ne fa dalla ala anna hadisi aisha nasikhun li hadisi al-fadli wa lam yablughu al-fadl wala aba huraira an-nasikh sai ya zama kenan hadisin aisha dinnan ya soke hadisin fadl amma wa lam yablughu al-fadla wala ibn abba wala aba hurairata dukan su basu samu labari ba fastamarra abu huraira alal futiya bihi sai ya cigaba da bada fatawa da shi thumma raja'a anhu ba'da dhalika lamma balagahu da labari ya iske shi kuma sai ya bada fatawa da shi kun ji ta hakikin ibnu khuzaima qultu sai ni ibnu hajar nace wa yuqawwihi abinda ke karawa wannan tarjihin cewa hadisin mansukhi ne karfi anna fi hadisi aisha hadha al-akhir ma yushiru bi anna dhalika kana ba'da al-hudaybiyah kaji kwararren malami kenan jama'a zai fito da wata ainihin wani asraru ne yace wannan hadisin na aisha ga alama ya faru ne bayan hudaybiyah bayan shekara ta 6 kenan bayan hijira li qawlihi fiha saboda a cikin mun ji an ce kad ghafara Allahu laka ma taqaddama wa ma ta'akhara wancan da yake cewa manzo Allah yake Allah ya yafe maka to wannan kuma bangaren na aya ta cikin suratul fatih ta sauka ne bayan hudaybiyah to har a samu wani na hujja da ita alama ne akan abun ya faru bayan waqi'a sauka ayin kuma kun ji wannan gamdakatare da Allah ke ba malaman sunna fa bai karanta wannan a koyina ba fa wa ashara ila hadhihi al-ayati ila wa ashara ila ayati al-fatih wa hiya inna ma nazalat amal hudaybiyah sanata 60 wa ibtida'i fard as-siyam kana fi sanati al-thaniya tun daga shekara ta 2 har zuwa shekara ta 6 din nan kaga Allah akwai shekara 4 da akai ta wannan maganganu da abubuwa suke ta faruwa game da azumi har zuwa san da aka saukar da waccan aya to a tsakankanin wannan shekarun ne wannan ya faru kenan na da gaskiya banda ke kara wannan karfi kuma shine Abu Huraira a lokacin ma bai zo Madina ya bi ma da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wadaka waqi'ar tabbas ta faru baya Madina tunda shi kuma ya musu shekara ta 7 ne bayan hijira to dole abun ya faru baya nan labari yaji shi kuma Fadl dan Abbas din shi kuma bai san labarin cikakke cewa ya an canza fatawa ba dan kuma shi ba dan makaranta ne irin dan uwan shi Abdullahi ba kuma gare zama da kyau wa ila da'awa an-nasakh fihi dhahab ibn al-Mundhir wa Khattabi wa ghayr wahid duk waɗannan malaman ibn al-Mundhir da Khattabi da wasu malamai sun tafi zuwa ga nasakh ne wa qarrara ibn daqiq al-Aidi bi anna qawlahu ta'ala ibn daqiq shi ma ya tabbatar da wannan saboda fadin Allah da yace uhilla lakum laylatas siyamir rafath ila nisa'ikum wannan yace yaqtadi ibahatul wati fi laylatis sawm wannan yana hukunta halaccin saduwa da mace a daren azumi wa min jumlatiha alwaqtul muqaran li tulu'il fajr daga cikin bangaren daren kuwa akwai lokacin da ke tahowa ya sadu da lokacin fito alfajr fa yalzamu ibahatuhu aljima'a fi dan haka ya lazumta shi ma kenan an halarta yin jima'i a daidai lokacin ƙarshen asuba din nan ƙarshen dare kafin farkon asuba wa min daruratihi an yasbah kuma karke dole ne a larurance wanda duk ya je ga matarsa daidai ƙarshen dare to zai zama ya gama wannan saduwa asuba tayi sai ya zama kenan sanda zai wanka an riga an shiga cikin lokacin da a azumance ba a cin abinci an yusbi fa'il zalika junuban wala yusdi sawmu wannan bai bata mashi azumi fa inna ibata tasabbubi lishai'i ibahatu li zalika shay'i halasta abinda zai jawo abu to halasti ne akan abu da aka halasta yin jima'i cikin dare to an halasta yin janaba kenan domin jima'i yana sababa janaba wannan injin malamin usul fiqi kenan ibn daqiq al-aidi qult sai ni ibn hajar nace wa hadha awla min suluki at-tarjih wannan a ce hadisin nan mansukhi ne ko yace yafi dacewa fiye da a ce za a rajjaha ɗayan su akan ɗaya bainal khabaraini kama taqaddama min qawli al-bukhari kama yadda ya gabata bukhari ya ce wal awwalu asnad wa kaza qala ba'duhum haka wasu suka ce inna hadith aisha arjahu yafi karfi li muwafaqati umm salama laha fi dhalika saboda aisha da umm salama yanzu su biyu ne ke da riwayan wa riwayatu thnayn tuqaddamu ala riwayati wahida riwayatu su biyu sai a gabatar da ita akan riwaya abu hurairah shi kadai wala siyama wahuma zawjatani musamman ma su mata ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wahuma a'lamu bidhalika min ar-rijali sun fi maza sanin irin wannan sirrin wali anna riwayatuhuma tuwafiqul manqula kuma riwaya ta dace da abinda aka cirato wa huwa ma taqaddama min madlulil aya ya dace da abinda aya take nunawa wal ma'qulu wa huwa an yakanna al-ghusl shay'un wajaba bil inzali kuma abinda hankali ke dauka cewa wanka wani abu ne da ke wajaba idan aka samu zuban mani وليس في فعله شيء يحرم على صائم a cikin fitan mani babu wani abu da ya haramta ga mai azumi fitan mani da zai dawo wanka cikin dare bai haramta ga mai azumi ba faqad yahtalimu bin nahari dan mai azumi na iya yin ma mafarki da rana fa yajibu alaihi al-ghusl sai wajibta mishi wanka wala yahrumu alaihi bai haramta gare shi ya bacci da rana ba balan tana haram mishi mafarki da rana bal yatimmu sawmuhu ijma'an zai cika azumin shi da rana bisa ijma'i fakadhalika idha ihtamala laylan haka wanda yayi mafarki da dare bal huwa min babi aula ya ma fi cancanta in ya zama da rana ma ya halasta ka ya fi cancanta ya halasta da dare wa inna ma yumna'u as-sa'imu min ta'ammudil jima'i nahara abinda aka hana mai azumi shine yin ganganci ya kai ga jima'i da rana wa huwa shabihun biman yumna'u min at-tatabbubi tatayyubi kamar yadda aka hana mutumin da zai yi ya sa tarare wa huwa muhrimun alhalin yana cikin aikin haji lakin law tatayyaba amma in ya saka tarare wa huwa halalun kafin ya sanya harami thumma ahrama sannan yayi haramin fa baqiya alaihi launuhu ya zama ga sauran kalar turaren a jikin jikinsa aurihuhu ko kanshin turaren lam yahrum alaihi bai haramta gare shi ba to haka wanda yayi jima'i da dare ya zama akwai sauran burbushin jima'in shine janaba bai da matsala kenan وجمع بعض بين حديثين بأن الأمر في حديث أبي هريرة أمر إرشاد إلى الأفضل وسكما سكتي حديث أبو هريرة نفن أمرني زوا أبن دي فداتشوا وما أبن دي فداتشوا في الجملة شين متن يزمى دياي جنبا يسامو يربو ديتا فإن الأفضل أن يغتسل قبل الفجر فلو خالف جاز إنما يساب باب ليبي ويهمل حديث عائشة على بيان الجواز ana daukan hadisin Aisha akan bayyana halalci wana qalan nawawi an hadha an ashabi shafi'i wa fihi nadaru mali yace akwai tawaba game da shi fa innal ladina qalahu al-bayhaqi wa ghayruhu an nas shafi'i suluku at-tarjih wa an ibn al-mundhir wa ghayrihi suluku an-nasakh abinda aka ruwaito bayhaqi ya kawo shi daga shafi'i shine tarjih daga ibn al-mundhir kuma kokarin cewa an share daya ويؤكد على حمله على الارشاد التصريح في كثير من طرق حديث ابي هريره بالامر بالفطر وبالنهي عن الصيام فكيف يصح الحمل المذكور اذا وقع ذلك في رمضان يتي ابن دكي نونا تشوا اتي عمرني ني نا ارشادي با نا وجبتي با شيني روايوين ده سكازو دداما daga cikin su sun bayyana qarara umarni da shan ruwa da hani da yin azumi a ranar ci to musamman kuma idan aka ce abin ya faru ne cikin watan Ramadana ya yake nan can kasa sai ya ci gaba da cewa bayan da ya gama wannan maganganu jama'a muna fahimta kenan yanzu cewa abin da yake magana shine wancan magana mansukhiya ce abinda malamai suka tabbata akai kenan sai ya ce wa fil hadisi min al fawaid ghayru ma taqaddama dukhul al ulama'i ala al umara na daga cikin fa'idar wannan hadisi banda waɗanda suka gabata halaskin malamai su dinga zuwa gun sarakuna wa mudhakaratihim har su dinga tattaunawa da su iyahum tattauna da sarakunan bil ilmi amma akan magana ilmi ba laifi bane malami ya je gun sarki ko wajen dujal malami zai iya zuwa manzo Allah ya je wa'azi haggun aljannu ka san ku dai aljannu sun fi kowa iya takaddaranci ku manzo Allah ya je haggun aljannu ya musu wa'azi in fact sanda manzo Allah ya fara wa'azi ma amma kai babu musulmi sai shi da kafare yake wa'azi kenan da ka zaka yanzu kai makafare wa'azi zaka yanzu kai fasikai zaka yanzu kai wa'an shi'a zaka duk wani batacce amma an kaje ga ne gaskiya wannan shine malami zai iya zuwa gurin sarki zai iya zuwa gurin kowanne irin shugaba ya yi mishi wa'azi ya gaya mai gaskiya kuma su tattauna mas'alar ilimi da shi wa fihi fadilatun li marwan ibn al-hakam wannan yana nuna wata falala ta marwan ibn al-hakam duk da mutum ne da yake da matsaloli a tarihanci in ka karanta tarihinsa ana ganin yana da gaskiya wanda ya jawo sayyidina Usman matsala zabi ya bayyana wannan karara a cikin tarihinsa a cikin surah al-Amin Nubala sannan yana da hannu a cikin yakin Jamal da aka yi kusan ma an ce ya harbi Talhatu ne da gangan dan a dakatar da yakin kuma Talhatun ba suna bangare guda ne da shi bangaren sa Aisha ya harbe shi wallahu a'lam sannan akwai dai rigingimu da dama da suka faru a sarautar shi da matsaloli da suka faru kamar misali hanawa da suka yi a dawo da mulki ga waɗanda suka fi cancanta a lokacin da ainihin wato Muawiya ya kau Yazid ya kau da makamantansu maganganun suna nan daban-daban amma kaga nan yayi aiki na kwarai cewa dai lalle lalle a gyara matsalar nan kafin ta kai ga nisa lima yadullu alaihi alhadithu min ihtimamihi bil ilmi wa masailid din hadisin na nuna muhimmancin da yake baiwa ilimi da matsalar addini wa fihi a cikin hadisin akwai istithbati alistithbatu fil naqli neman tabbas game da labarin da zaka je kai gaba jama'a mu ji wannan neman tabbas istithbat me ya tabbata kafin ka je ka karas bayan ne mutane sai karar da labari yanzu zaran sun ji shi ba wa ruju'u fil ma'ani ila al a'lam da kuma idan an zo neman ma'anar fassarar wani abu a koma gun wanda ake saran yafi kowa sani sai ce a tafi gun sa Aisha saboda a wannan matsalar sune experts sune reference akwai malamai da yawa a zamanin amma wane ne ke da alaka da matsalar kai tsaye sai aka koma zuwa gare shi zaka duk abin da kake neman fassarar shi ko ma'anar shi za a koma ga wanda ya sani in magani ne a nemi likita ko pharmacist ko idan matsala ce ta kotu a nemi lauyoyi idan rigima ce ta ainihin wato kasuwanci a nemi yan kasuwa in lissafi ne a nemi masana lissafi kowa a aje shi a mahallin shi ko fa inna shaykha idza nuzi'a fi domin shi matsala idan an yi rikici a kanta rudda ila man indahu ilmu sai a maiwa da wanda ke da iliminta jama'a mu ji wannan wa tarjihu marwi an-nisa fima lahunna alaihi litla'u dun rijali ala marwi rijali ka aksi kuma arrajahantar da yana nuna rajahantar da abinda mata suka ruwaito cikin abin da ke da alaka da mata aure saki idda jinin haila da sauransu waɗannan bayanan da matan nan suke bayarwa na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna bada su ne saboda ilimi ne kaga a jumlace fa manzo Allah ya hana a bada labarin ire-iren wannan sururin amma kuma matan shi suna bada labari kuma shi ma yana cewa aje su bada labari saboda shi na shi yanzu tarbiyya ce da karantawa ya hana mutum ya dinga faɗan abin da suke yi da matarsa ko da yake hadisin da yazo akan haka ya da matsala amma ya da shahid tabbatacce amma shi ne manzo Allah ana faɗa saboda ilimin da ke ciki to matan nan duk abin da za su bada labari akai ya fi na duk wani malami inganci haka abin da ya shafi maza idan maza za su bada labari akai ya fi na mata yanzu ko likita ce mace in za ta yi magana akan ɗabi'un mata na jinin haila da haihuwa da istihaba za ka ga tana da ƙwarewa da wani ƙarin fahimta akan abin fiye da namiji ko da shi ma ƙwararre ne akai saboda ita yanzu bayan ilimin da take da shi akai kuma abin yana faruwa a kanta ko kuma yana faruwa da 'yan uwanta mata ta yi kuma in suka zo mata jawabi za su sirranta masa wasu asraru da ba sa iya gaya wa namiji kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata mata ta tambaye shi ake wankan janaba sai ya ce mata ki wanka ta ce ban gane bai ce subhanallahi ki wanka ta ta mada mai ce ki tafi aje a miki bayani a cikin gida ko Aisha kai ta jata ta kai ta cikin gida ta mata bayani cewa ki samu auduga ki yi kaza ki yi kaza ki yi kaza wato irin da ake cewa da Hausa ciwon yamace na yamace ne ko wallahu alam sai ya ce wal istisa wal itisa'u bin nabi sallallahu alaihi wasallam ko wa anal mubashira lil amri a'lamu bihi min al mukhbir an wanda ya rayu cikin abu yafi wanda ainihin aka bashi labari din yadda ake baka labarin abu to ba za ka kai wanda ya rayu a cikin shi sanin sa ba musan wannan jama'a sahabbai da suka rayu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu babu wanda ya iya sanin manzo Allah da suka san shi ba zai taba yiwa ba komun karatunka kai ka bangaro nan ku sama misali yanzu yanzu mutanen muciya da suka rayu da irin Malam Albani Margayi Allah ya gafarta mishi duk yanzu ka zo daga baya ka gama sauran kasuwan Albani gaba ɗayan su ka zo na kai rubutu ko ba za ka iya sanin shi yadda ya muciya suka san shi wanda suka rayu musamman waɗannan shekaru 40-50 baya da suka gan shi ya gan su suka yi faɗa suka shirya suka ci abinci suka tashi suka ba juna bashi suka jawo shin juna suka shirya ma'ana suka yi duk abin da ke iya faruwa na rayuwa tsakanin shi da su ko babu yadda za a yi wani ya san shi yadda suka san shi wannan shine hakika da mutane suna zuwa da iddi'at game da wai su expert ne akan abu kuma su ba su mu'ayyan shi abun ba har su nemi kai da ka san abun ko ka rayuwa da shi suna nema su gwada maka ai sun fi ka sanin shi yanzu ko mota ce kake da ta kai ba bakanike ba akwai sirrin da zaka ga ba bakanike akan ta shi bai san ta ba kuma shi bakanike ne kai ba zaka gyara ta ba amma dole yana buƙatan wannan ma'aluma a gurinka kafin ya fahimta ta ba ga bane so da haka kowa yana da irin wannan ainihin falalar akan abin da ya mu'ayyashanta fiye da wanda bai rayu akan shi ba. Yanda din da kage karatun ka a cikin abin nan labarai da ake karantawa na yaƙe-yaƙe ko kallon fina-finan yaƙe-yaƙe, zaka yi ɗaya da sojan da ya je Biafra wanda ya je bakin daga da bindiga, zaka iya fahimta yaƙi yanda ya fahimce shi? Wataƙila ma an taɓa buga wani bom ya yi kwana uku baya ji, ko ya taɓa kwana uku a cikin kwata kamar ƙadangare, gawa ƙadangare misali, zai yi kai dan kawai duk ka kalli yaƙoƙin soja da fina-finan soja da irin documentary na sojoji ka ce mashi kai ka fi sanin yaƙi, sai ya buge ka a wajen ya ce su ne suka kare Najeriya, kana can ma ba a fi ka ba da, ko kuma kana ɗan yaro kana yau babu wando. Na'am, sai ce wa annal mafdula wal ittisa'u bin nabiy sallallahu alaihi wasallam fi af'alihi ma lam yaqum dalilul khususiyya, da kuma cewa wajibi ne ai koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matukar babu dalili akan kebe shi. Wa anna lil mafdul idha sami'a min al afdal khilaf ma indahu min al ilmi an yabhasa an, kuma cewa wanda ke kasa dalibi shine mafdul, wanda bai kai ilimin na sama ba, idan yaji wani malami ya faɗi wani karatun da yana da shakka game da shi, to ya nemi tabbas. Abu Hurairah na sama da su a karatu, Aisha na sama da su, Marwana da sauransu da suka ji karatun ya saba, ba su kawai zabi wanda suke so ba, sai da suka yi bahasi. Shine kai da kake kasa, idan malami ya faɗi karatun da kake ganin kai wannan ya saba abin da muka sani, ko kana da yancin ka bincike shi hatta ya kifa ala waji, haka san meye gaske shi. Wa anna al hujjata inda al ikhtilaf ila al masir ila al kitab wa sunnah, cewa kuma hujja idan an yi sabani shine a nemi aya da hadisi kawai, menene gaskiyar sabani kaza, to abinda ke da nassi a ayar qur'ani ko hadisi shine gaskiya. Wa fihi al hujjatu bi khabar al wahid, kuma yana nuna halastin kafa hujja da hadisin mutum daya. Wa anna al mar'ata fihi kar rajul, kuma cewa mace da namiji duk daya ne a wajen hadisin mutum daya. Wa fihi fadilatu li abi hurayra, wannan na nuna falalar sahabi abu hurayra, li itirafihi bil haqqi, saboda fadan gaskiya da yayi, wa ruju'ihi ilayhi, kuma ya dawo kan gaskiya. Wa fihi isti'malu salafi min as-sahabati wat tabi'in al irsal an al uduli min ghairi nakir, wannan na nuna kuma sahabbai da tabi'ai a can baya suna amfani da irsali. Abu Huraira bai ji daga manzon Allah ba, amma sai ce manzon Allah ya ce, wa ya gaya masa fadlu dan Abbas, li anna Abu Huraira i'tarafa bi annahu lam yasma hadha al haditha min an nabiy sallallahu alaihi wasallam, da Abu Huraira ya faɗa karara cewa shi bai ji wannan hadisin daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba, ma annahu kana yumkinuhu an yar wuyahu anhu bila wasita, duk da yake zai kero tashi ba tare da wasita ba, wa inna ma bayyanaha ma lima waqa'a min al ikhtilaf, bai bayyana wasitar ba ma sai da aka samu sabani. Wa fihi al adabu ma al ulama, wannan kuma na nuna ana girmama malamai, wancan da yace yana jin tsoron ko nauyin yaje gun Abu Huraira. Wal mubadaratu li imtisali amri bil amri idha kana ta'ata, da kuma nuna wajibcin aikata abinda shugaba ya ce aikata idan da'a ne. Walau kana fihi mashaqqatun alal ma'muri, ko da ko akwai tsanani, abin ya mushi tsanani amma haka yaje aikata. Ina fata ƴan wasu kuma su kanta littafin Subul Salam na ainihin Malam Sanani da littafin ainihin Al-Jami'u li Ahkamis Siyam na wani malami da ke raye a yanzu shine Mahmud Uwaida. To baya ga wannan jama'a, cikon mas'ala shine akwai hadisi ingantacce wanda Malam Albani Nasiruddin ya takhrijin sa a cikin As-Sahiha da kuma littafin Adabuz Zifafi, wanda ya zo da cewa mutum uku mala'iku ba sa kusantar su. Wannan hadisi ne ingantacce. Na farkonsu shine aljunubu, mai kwana da janaba, da kuma as-sakranu, wanda yake da cikin maye, da kuma mai sanya tararan mata, namiji mai sanya tararan mata. Wannan hadisi ne ingantacce jama'a, ba yi da kura ko kaɗan. Amma malamai da suka zo fassara shi sai suka ce abinda ake nufi da mai janaba shine wanda ya maida al'ada shi kullun yana cikin janaba, bai damu da ya tsarkaka daga ita ba, sai san da ya samu hali zai iya yin janaba. Misali tun da safe ya yi ta harkar shi sai in an tashi sallar azhar, sannan zai nemi ruwa, ko kuma tun bayan isha tana jikin shi kawai ya kwanta bacci haka nan kawai, babu wani uzuri har sai da asuba, wani ma har sai gari ya waye. To wannan ya zama al'adar mutum, to ya zama mala'iku za su nisance shi. Da haka abinda ya dace ga wanda ya samu janaba, da zaran ta same shi ya wanka, in bai samu halin wanka ba ya yi alula, in bai samu halin alula ba to aƙalla ya taimama. Karanta littafin Adabu Zifafi fi Sunnatul Mutahhara da kuma As-Sahiha a lamba na 1800 da ainihin wato lamba 4. insha Allah. To wannan shine karken khulasa ta wannan bahasi jama'a daga ainihin waɗannan tafai guda biyu. Ina fatan ƴan uwa su kuma su ƙara karantawa. Sai kuma mas'alar da muka yi magana a nan rannan game da hadithu sahih hadith tashihu hadith iftari sa'imi qabla safrihi ba'da al-fajr war-radd ala man da'afahu. Wannan kofin littafin kenan gashi dan kankani kamar da muka ambata ran. Wannan kofin malam Abu abin nan ne. Abu ake ce maka malam? Sunan ya bace mu. Eh? Abu Sa'id ka san da alkunya ne? To Abu Sa'id malam Abu Sa'id shike da wannan kofin. Dan ni ban gana saman ba, wanda ma na gani kwanakin baya wani ne jan bango ne. Wannan yace shine at-tab'atu ash-shar'iyyah al-wahida ta maktabatu Riyad. Ishara ga ya kwace abin nan din shi daga lokacin daga hannun ɗan da maktabatu maktabul islami ta Zuhair al-Shawish. Wannan kaga da ka zo na daga nan zuwa Isha zaka yi karanta shi. Daga nan zuwa Isha jama'a awa daya Isha ka karanta. Wallahu alam. To a takeice jama'a wannan mas'ala dai kunjita cewa mutumin da ya wayi gari da janaba da azumi har yanzu ana nan akan cewa azumin shi na nan. Gayatul amr a ce yayi khilaful aula. Ba haka ya kamata yi ba. Da yana tashi daga wannan janaba sai marma zai samu ruwa ya wanka. Amma idan wani dalili ya sa har san da aka kira kiran sallah na biyu ko alfajir ya keto yana da janaba to babu laifi. Amma da zai yi ba haka ba da ya fi. Wallahu ta'ala alam. Sai mu koma cikin zadul ma'ad. Na'am. 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 Ma'ana yana cikin saduwa da ita har alfajir yake to bai fara saduwa da ita ba har sai da ya biya bukatar sa kuma ya kiyasi da cewa ai an ce idan mutum ya ji kiran sallah yana cin abinci ko kar ya bar abincin shi har sai hatta ya qadiya hajatahu ko hadisin Abu Dauda har sai ya biya bukatar abincin shi. Akwai wannan magana a cikin mun tsallake ta ne, akwai ta a cikin wannan masail din. In ka ji zaka kanta za ka gani ina hukuncin wannan. Mafiyan malamai suna ganin wannan kiyasi ne sahihi saboda kasancewar jima'i da cin abinci da shan ruwa dukkaninsu abubuwa ne da azumi ke haramtawa kuma suke halarta da cikin dare. Amma dai kamar yadda na faɗa tun da jama'a mutane su ba a hankali, wannan ba zari'a ba ce ta mutum ya je abin da ya ga dama. Wallahi mutum ya kiyaye in ka je ka abin da ga dama Allah ya sani. Amma in har haka ta faru to ba za a ce sai ya sake azumi ba. Haka wasu malaman suka ba da fatawa. Amma dai mutum ya ba a hankali kamar yadda aka ce sumbantan mace da rana da mai azumi ai ba a ce haramun bane ko, sai dai ga wanda yake yana da matsala aka ce mutane su ba a hankali saboda zari'a ne, dan ba kowa ke iya kaiwa ga wannan matakin kuma ya hakura ba. Wallahu a'lam. Fasdul mala yace ga wata gaba wallazi saha anhu sallallahu alaihi wasallam anna allazi yuftiru bihi as-sa'imu al-aklu wash-shurbu wal-hijamatu wal-qai'u. Abinda ya tabbata cewa yana kariya azumi shine al-aklu cin abinci, wash-shurbu da shan abin sha, wal-hijamatu da kuma yin qaho, wal-qai'u da yin amai da gangan, wal-qur'anu dallun ala anna al-jima'a muftirun. Qur'ani kuma yayi nuni izuwa ga cewa saduwa da mace yana kariya azumi kal akli kamar yadda cin abinci ke kariya azumi, washurbi kuma shan abin sha ma ke kariya azumi. La yu'rafu fihi khilafun ba a san sabani akan wannan ba, wala yasihu anhu fil kuhl shay'un. Sannan dangane da shin kwalli na kariya azumi ko baya kariyawa to ba a samu wani abu da ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dangane da ainihin wato shi a kwalli ba. Wancan alƙai'u dai marmaza na ce da gangan saboda hadisin ya zo ƙarara a cikin littafin al-Imamu Abu Dawuda cewa man zara'ahu alƙai'u falaysa alayhi qada'un. Wanda amayyarin jaye shi tashin zuciya ya kawo mishi amai babu biyan azumi akan shi. Wa man istaqa'a amdan falyaqdi. Wanda ko ya jawo amai da gangan to wannan ya biya azuminsa. Haka al-Imamu Tirmidhi ya fitar da hadisi da shi da Ibn Khuzaima da al-Imamu Ibn Hibbana da Hakim a cikin Musaddarak dukkanin sun fitar da shi da isnadi ingantacce insha Allah. Wa saha anhu annahu kana yastaku wa huwa sa'imun, ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yana yin aswaki, yana cin aswaki chewing stick alhalin yana cikin azumi. Bukhari ya allaka hadithin da yabo game da wannan. Al-Imam Abu Dawuda ya fitar da shi da isnadi mai rauni daga ainihin wato wannan mutumin Asim ibn Abdullah, Asim ibn Ubaidillah ibn Abdullah, da yake cewa an bashi labari cewa wai annabi ya ce mutumin da ko mutumin da ya ci aswaki, ya ci aswaki ya je ya bata azumin shi ba ruwan manzo Allah da shi. To wannan hadisin bai inganta ba. Haka kuma hadisin da yazo cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin aswaki da danye da busasshe, shi ma bai tabbata ba. Game da tabbacin halasti ko tabbacin rashin halasti duka hadisin ba su tabbata ba, amma yana nan akan asali. Da haka Bukhari ya kawo babi cewa babu siwaki ar-ratibi wal yabis lis-sa'im, babun aswaki danye da busasshe ga mai azumi. To in ka je kalli babun, bai da wani hadisi karar akan haka, sai dai yayin irin halin nashi na istinbat game da hadisai da suka zo akan alula da kurkurar baki. Kaga aka sa ruwa a baki aka kurkura, abin da ya shiga cikin bakin na ruwa yafi ruwan da zaka iya samu daga jikin danyen aswaki. Amma kuma da haka ba a hana kurkurar baki da azumi ana alula ba, ko ba a hana ba. To da wannan yin istinbati cewa ya halasta, akan shi malamai suka tabbata, amma hadisan ba su inganta ba wallahu a'lam. Wa zakara al-imamu Ahmad anhu annahu kana yasubbu al-ma'a ala ra'si wa huwa sa'imun, imamu Ahmad ya ambata ya ruwaito cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana zuba ruwa akan shi cikin halin azumi. Haka ma Abu Dawud ya fitar da shi da isnadi ingantacce. Wa kana yatamadmadu, ya kasance yana kurkura baki. Wa yastanshaku, yana kuma yana shaka ruwa a hancin shi ya fice. Wa huwa sa'imun, alhalin yana azumi. Wa mana as-sa'ima min al-mubalagati filistin shika, ya kuma hana mai azumi ya dinga kaiwa matuƙa wajen sheƙa ruwa a hancinsa don kan ruwan ya wuce ya tafi mishi makwashin ruwansa. Haka Abu Dawuda ya fitar da al-Imam an-Nasa'i ainihin wato da Ibn Majah. Imam Ahmad shi ma ya fitar da ainihin hadisi akan wannan lafazin asbigul wudu'a wa khallil bainal asabi'i wa balik filistin shaqi illa an takuna sa'iman. Haka ainihin aka ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ka dinga ninka alulaka, ka dinga tabbatarwa cewa ko ina ya jiku, sannan ka dinga tsefa tsakankanin yatsun hannu da na kafa, kuma ka kai matuƙa wajen shaƙa ruwa a hancinka, sai dai in kana azumi kar ka kai matuƙa. Wala yasihu anhu annahu ihtajama wa huwa sa'imun, bai inganta cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yayi qahu alhalin yana azumi ba. Qalahu al-imam Ahmad, haka Imam Ahmad ya faɗa. Wa qad rawahu al-Bukhari fi sahihi, Bukhari ya ruwaito a cikin as-sahih din sa. Qala Ahmad haddathana Yahya ibn Sa'id qala lam yasma' al-Hakim hadith Miqsam fi al-hijamati fi as-siyam. Hasan Yahya Ahmad yace daga Yahya dan Sa'id cewa al-Hakim sam bai ji riwaya da take magana akan cewa hadisin Miqsam game da ainihin halacci ko kuma ba da labarin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin halin azumi yayi qahu ba, yani hadisa Sa'id ibn al-Hakim, hadisin an Sa'id ibn al-Hakim an Miqsam an Ibn Abbas anna an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala anna an-nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa sa'imun muhrimun. Hadisin da aka ce wai Ibn Abbas ya rawaito cewa wai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi qahu, yana halin azumi kuma yana halin haramci za shi aikin hajji ko umara. Wannan ƙarin cewa wa huwa sa'imun din ƙari ne munkari, bata tabbata ba. Al-Imam al-Albani a cikin as-sahiha, a cikin da'ifatu Abi Dawuda a lamba ta 408 ya tabbatar da raunin wannan ƙarin. Haka dukkanin malamai suka yi ainihin wato suka yi ca akan wannan ƙari, suka ce bai tabbata ba, kamar yadda muka ji daga Imam Ahmad. Gashi kuma ƙarin bayani har ila yau daga makarantar Imam Ahmad yace qala mihna, mihna dan Yahya ash-Shami, ɗaya daga cikin ɗaliban makarantar Imam Ahmad wanda ya rasu hijira shekara 248 kamar shekara 1190 kenan a yanzu, yace wa sa'altu ahmada an hadisi an hadisi habib ibn shahidi am maimun ibn mihrana an ibn abbas an annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama na tambayi al imam ahmad game da wannan hadisi cewa annan nabi sallallahu alaihi wasallama ihtajama wa huwa sa'imun muhrimun manzan allah yayi ainihin kaho alhalin yana halin azumi kuma halin tafiya aikin haji faqala sai imam ahmad yake cewa laysa bi sahihin bai tabbata ba waqad ankarahu yahya ibn sa'id al ansari yace mallan yahya dan sa'id yayi inkarin wannan hadisin inma kanat ahadithu maimun ibn mahra mihrana an ibn abbas nahwa 15 hadithan yace dan hadisan maimun dan mihrana daga ibn abbas sanannu ne basu wuce guda 15 ba wannan kuma baya cikin su wa qala al asramu samitu aba abdullahi zakara hadithal hadha al haditha fada'afahu naji baban abdullahi shine imam ahmad ya ambaci wannan hadisi sai rawata shi wa qala yace wa qala mihna mihna yace sa'altu ahmada an hadithi qabisata na tambayi imam ahmad game da hadisin qabisatu dan uku ba kenan al kufi wanda amintacce ne daga cikin ainihin amintattu sai dai idan yayi riwaya daga Sufyan al-Thawri kamar yadda yake anan to anan akwai matsala haka Zahabi ya bayyana a cikin littafin ainihin Mizan al-I'tidal kaga an Sufyan al-Thawri kenan dan haka akwai matsala anan an Hammad an Sa'id ibn Jubair an Ibn Abbas cewa ihtajama Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sa'iman manzon Allah yayi kaho a halin azumi muhriman a halin harama faqala huwa khata'un min qibali qabisa wannan kuskure ne daga qabisatu wa sa'altu yahya an qabisata ibn uqba faqala rajulu sidiqin na tambayi yahya dan sa'idu game da ainihin wannan mutumi qabisatu dan uqba yace mutun ne mai gaskiya wal hadithu alladhi yuhaddithu bihi an sufyana an sa'id ibn jubair khata'un min qibali amma hadisin da yake bada labari daga ainihin Sufyan al-Thawri daga Jubair daga Sa'id dan Jubair wannan hadisi shine dai wannan kuskure ne ainihin qabisatu yayi qala ahmadu fi kitab al-ashja'i an sa'id ibn jubair mursalan anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallama ihtajama wa huwa muhrim yace abinda ya tabbata a cikin kitab al-ashja'i daga Sa'id dan Jubair shine manzon Allah yayi kaho al-halin harama wala yuzkaru fihi sa'iman ba ambata a ciki cewa cikin azumi ba shine nakara qala mihna wa sa'altu ahmada an hadith ibn abbas anna an-nabiy sallallahu alayhi wa ala alihi wasallama ihtajama wa huwa sa'imun muhrimun na tambayi ainihin imam ahmad game da hadisin nan sai ya ce fa qala laysa fihi sa'imun babu lafazin sa'imun a cikin shi wa inna ma huwa muhrimun zakarahu sufyana Sufyanu an Amr ibn Dinarin haka Sufyanu ya ambata daga Amr dan Dinarin an Tawusin an Ibn Abbas daga Tawus daga sahabin manzon Allah Ibn Abbas radiyallahu anhu wa an abihi cewa ihtajama Rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ala ra'sihi wa huwa muhrimun manzon Allah an yi mishi kaho akan kanshi a jikin bangaren kanshi alhalin yana cikin harama warawahu Abdul Razzaq عن معمر عن ابن خصيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس يا تخريج اينهم هنيوين وان روايه كما دغ ابن خصيم دغ سعيد بن جبير دغ ابن عباس احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم وروح وروح عن زكريا ابن اسحاق شيما وان روايه دغ روح دغ زكريا بن اسحاق عن عمرو بن دينار دغ عمرو بن دينار an ata'in wa tawusin an ibn abbasin anna an-nabiy sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama ihtajama wa huwa muhrimun cewa manzon Allah sallallahu alayhi wa sallama yayi kaho alhalin yana halin harama wa ha'ula'i ashabu ibn abbas kaga wadannan sune daliban makaranta ibn abbas ga sunan su ainihin tawusu da ainihin wato ainihin ata da wadannan da suka ruwaito ga sunan la yadhkuruna sa'iman ba sa ambatan cewa yana mai halin azumi sai dai su ambaci halin harama qala hanbalu hanbalu yace haddathana abu abdullahi qala haddathana waqi'un an yasinan az-zayyat an rajulin an ibn an Anas anna nabiyya sallallahu alaihi wasallama ihtazama fi ramadan. Hanbalu yace daga ainihin kawunsa al-Imam Ahmad, daga malam Waqi' dan Jarrah, daga Yasin az-Zayyat, daga wani mutum wannan ma mutaba'a ce, daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallama ihtazama fi ramadan ba'da ma qala aftara al-hajim wal mahjum, cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ainihin kaho a cikin watan ramadana bayan da ya bada fatawa yace me yin kaho da wanda akai masa azumin su ya lalace, sai kuma yazo yayi. Qala Abu Abdullah ar-rajul, mutumin nan da aka ce ar-rajul me yasa aka boye shi, saboda tana da matsala wannan mutaba'ar ga waccan riwayar da ake magana a karaurinta, me yasa aka boye shi? Yace urahu Abanu ibn Abi Ayyash, wannan na ganin wani mutum ne mai suna Abanu dan Abi Ayyash, ya'ani wala yuhtaj bihi, yana nufin ba a hujja da shi, don wannan mutumin abun watsi ne. Shi uwa da muke magana dazu da wannan mutumin da wani ɗaya yace wallahi wannan da na koyi hadisi a gurin su da na gamu da shi, sai na ga gara kashin jaki, danyen kashin jaki ya fi mana albarka da shi akan shi da ya mutu. Shuba ya ce ni ba zan ce Allah ya ji kanshi, saboda ya da hadisai matattu, in Allah ya ga dama ya ji kanshi shi mai rahama ne, amma ni ba ruwana, la aqulu la astaghfiru lahu, haka yake. To kaga wannan ba a karɓa hadisin shi gaba ɗaya, amma bawan Allah ne mutumin kirki mai sallah da qiyamul layli da azumi da wa'azi har ya sa mutane kuka, amma ba yi da ƙarfi a hadisi, da haka ba a karɓa. Duk inda ka ganshi Abanu ibn Abi Ayyash fadrub bihi urdal haid, kai watsi da hadisin shi kawai, malama hadisi ba sa karba hadisi shi ko misqala zarat. Ina fata mun gano wannan, zakai karanta wannan maganganu a cikin littafin taqribu tahdhib da littafin tahdhibu tahdhib duka na Ibn Hajar da al-du'afa wal matrukin na al-Imam al-Uqairi da littafin al-kamil fi du'afa ar-rijal na Ibn Adi al-Jurjani da littafin ainihin wato al-majruhina na al-Imam ainihin Ibn Hibban da wasu littafai ire-iren waɗannan insha Allah. Wa qala al-Asram, Asram yace qultu li Abi Abdullah روى محمد بن معاوية النيسابوري عن أبي أوانة عن السدي عن أنس. تكاجي وتما متابعة وتكي متتشيا دم ون السدي إن ذاك جمع أنا جمرش أن النبي صلى الله عليه وسلم اهتزم وهو صائم. أكتشي دع الإمام أحمد إن جاء أثرم الله شجابة تمالا أقوي رواية محمد بن معاوية النيسابوري دع أبو أوانة دع السدي دع أنس بن مالك الله يكرم مسيح دا daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa yayi kaho cikin watan azumi. Fa ankara haza, Imam Ahmad yayi musun wannan. Thumma qala as-Suddi an Anas, yace Suddi kuma daga Anas. Qultu na'am, nace kwarai ku algaba ta malam. Fa ajiba min haza, Imam Ahmad ya dinga mamaki. Qala Ahmad wa fi qawlihi aftara al-hajim wal mahjum ghayru hadith thabit, yace akwai hadisi wanda ainihin ba wannan ba, wani hadisi daban wanda ba wannan ba, ghayru hadithin sabitin, wani hadisi daban ingantacce wanda ba wannan ba akwai shi. Qala Ishaqu kad sabata hadha min khamsati awjihin an an-nabi sallallahu alaihi wasallam, wannan hadisi na aftar al-hajim wal mahjum ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta hanyoyi akalla guda biyar. Wal maqsudu annahu lam yasihha anhu sallallahu alaihi wasallam annahu ihtajama wa huwa sa'im, abinda ake so ka gane bai tabbata cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kaho alhalin yana azumi ba. Wala sahha anhu annahu naha sa'ima an siwaki awwalan nahari wala akhirahu, kamar yadda bai tabbata manzon Allah ya hana mai yin azumi cin aswaki da farkon wuni ko karshen shi ba. Bal qadru ya anhu khilafuhu, amma ruwaito sabanin haka, duk da shi ma bai inganta ba. Wa yudhkaru anhu, kuma ana bada labari daga shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama min khairi khisali sa'im siwaku, cewa daga cikin mafiya alkhairin halayen da ya kamata a samu mai azumi na yin su akwai aswaki. Rawahu ibn Majah min hadith Mujalid wa fihi da'f, Ibn Majah ya fitar da wannan ta ainihin hanyar Mujalid, wannan kuma isnadi ne wanda yake ainihin na Mujalidu, mai rauni ne bai tabbata ba, wannan shi bai tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba. Don haka abin da yake ana kan asali, asali shine mai azumi baya yin kaho, kuma baya yi wa wani aikin kaho in kuma yi to wannan yana daga cikin abubuwan da suke ilalata mashi azumi sannan mai azumi yana cikin asali game da amfani da aswaki danye ne ko busasshe haka kuma malamai a wannan zamanin suka ce ya halasta mai azumi ya amfani da abun wanke baki na zamani toothpaste shine makilin da ake cewa da turancin Hausawa ma'ana wannan man wanke baki na yan gayu dinnan babu laifi shi ma babu abin da ya haramta ina fata mun gane wannan kai dai ka kiyaye karkasha amma haramci babu ina fata mun fahimci wannan da kyau jama'a haka malamai suka bada fatawa a zamanance wallahu alam za mu saurara anan sai Allah ya kai mu karatu na gaba sai mu tashi fasdin subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullah